أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu was Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku domin gabatar da karatu na darasin haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahirin su kamar sun ci karo da juna, wanda muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi. Wannan shine darasinmu wato na 132 kenan, muna cikin suratu wato suratu Ibrahim. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makuma mu da mu da ku gaba daya. Kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani, tunda littafi ne biyu muka hada a lokaci daya, muna wato dubin ayar da take akan jerin ayoyin alqur'ani ne kenan, muna saka su ne a haka kenan. Mu dubi ayar da take kan layi, sannan kuma idan dukkan sun kawo ayoyin sai mu fara da littafin da muke a cikin shi kafin mu koma cikin wancan littafin. To, za mu tashi ne a mas'ala ta 527 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala, ya akai Annabi Ibrahim yace rabbi ighfirli, Allah ka gafarta mini, wa li walidayya, Allah ka gafarta ma iyayina. Malam yace mustaqiqi wannan littafi suka kawo suratu Nuh aya ta 28. Alhali ma cikin wannan surata Ibrahim ma akwai wannan aya. Kinan babu wajen bugawa kan wani sa tsammanin kuskure ne, akwai rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Amma cewa nan ga a cikin surata Ibrahim ne, ba cikin suratu Nuh ba. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Malam yace to istaghfara Ibrahim li walidayhi, Ibrahim ya nemi gafara ga iyayen shi, wa kana kafirai, da sun kasance kafirai, wal istighfaru lil kafirin la yajuz, yi ma kafiri neman gafara bai halatta ba. Kafiri ba a neman mishi gafara, in yana raye za a nemi Allah ya shiryar da shi. An gane ko idan kuma ya mutu babu zancen a nemi masa gafara, ko a nemi Allah ya shiryar da shi domin babu zancen shirya bayan mutuwa. Malam yace wala yuqalu inna hadha mawdi' al istisna' al mazkur, kuma ba za a ce ba wannan wuri ne wanda an ka toge al-mazkur, wanda Allah ambata fi qawlihi ta'ala, a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya, neman gafarar da Annabi Ibrahim ya ma babansa bai kasance kun ba illa an maw'idatin, sai akan alqawli, wa'adaha iya, wanda ya masa alqawli shi Annabi Ibrahim ya babansa alqawli. To malam yace shi wannan illa an maw'idatin bai shiga cikin wannan rabbi ighfirli wa li walidayya, لأن المراد بذلك ما لن يتي أبن دعك نفي دشي أنغاني كو استغفاره لأبيه خاصة، يعني من مهوانش غفر أكيب أنشي بقوله دفترس واغفر لأبي، يتي الله كغفر تام بابانا إنه كان من الضالين، يا كسنشي دغت كم أتتو. تو كي نم ما لن ينغرين كمشي استثنائي تو جواد أكي نا واتو إندا ya li abihi, ana magana baban shi ne, istighfarin da yayi baban sa. To istighfarin da yayi baban sa a cikin suratul shu'ara yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin, amma wannan suratul shu'ara aya ta 86, amma wannan da anka ce illa an mau'idatin wa'adaha iyahu, alƙawalin da ya masa kenan cikin sutul shu'ara ne, kenan mallan yana ganin wannan bai shafi rabbi ighfir li wa li walidayya ba, domin mi, domin nan walidayya iyayensa guda biyu ba mahaifinsa ba, shi yasa mallan yace bai shafi wancan din ba. Mallan yace to wal mau'ida alqawli allati wa'adaha iyahu, wadda annabi ibrahim ya yi babansa, innama kanat lahu khassatan, ta kasance ga baban shi shi kadai ke bance kenan, bi qawlihi sa astaghfiru laka rabbi, a cikin suratu maryam aya ta 47 yace zan neman maka gafarar ubangiji, zan neman maka gafarar ubangiji, da kenan wannan shine alqawlin da ya masa. Walihada qala ta'ala, shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce illa qawla ibrahim li abihi la astaghfiranna lak, sai fadar da baba ibrahim yayi, wato kina an umurci mu'minai ayar dan mu fahimci ta da kyau, an umurci mu'minai su yi koyi da annabi ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. كنا أنتي ميكوي دا النبي إبراهيم كو كتاون كوي يا كسن تي غريمو قد كانت لكم أسوة حسنة كو إسوة عاصم يا كرنتا أسوة صورا قراص كرنتا إسوة دا كسرة كنا كوني يزوي إسجو قرآني وندا باي دا وتك إراءة يقبها كسنبا ya kamata ya tambayi malaman da suka san ilmul qiraat. To almuhimu da kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ga Ibrahim, na ana magana ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'ummarsa, cewa da kuma mutanensa su yi koyi da annabi Ibrahim da mutanensa, if qalu li qaumihim, lokacin da suka ce ma mutanensu inna bura'a'u minkum, mu mun barra da gare ku, wa mimma ta'buduna min dunillah, kuma mun barra da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba, kafarna bikum, mun kafirce muku, ba mu ba ku, an gane ku, wa bada bayyana wa bainakum al'adawa, kuma adawa ta bayyana tsakanin mu da ku, hatta tu'minu billahi wahda, har sai in kun yi imani da Allah. Kenan asalin adawat wato kan imani ne da Allah ko kafirci, idan mutum na kafiri su matsayin su makiyin su ne, kuma haka ne ya kamata musulmi ya kasance. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ce illa qawla ibrahima li abihi, kenan ka ai koyi da ibrahima domin mi, domin illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lak, kada ai koyi da annabi Ibrahim lokacin da ya ce babansa zai neman masa gafara, kinan nan bai cikin kyakkyawan wato kwaikwayo, ina fata an fahimci ni, kinan nan bai daga cikin abin da ya kamata, domin wannan ba a yadda da shi ba a shari'a ta addinin musulunci, ina fata an fahimci ni, kinan shine mallan yace to wannan istithna'in dai yana komawa ne zuwa ga inda annabi Ibrahim ya ce waghfir li abi, kai gafara ga babana da yazo cikin su shu'ara, kuma ya ce sa astaghfiru laka rabbi, ya dauki alƙawali sannan waghfir li abi, ya cika wannan alƙawalin, sannan kuma Allah ya nuna banda wannan illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lak, sai aka kore wannan. Kidan mallan yana ganin wannan bai da alaka da rabbi ighfir li wa li walidayya, an gane ko, wa rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, afwan dazu mun ci rabbi ighfir li wa li walidayya, ba mu kawo ƙarin bayani ba, rabbi ighfir li wa li walidayya a cikin suratu ibrahim shine na annabi ibrahim, rabbi ighfir li wa li walidayya cikin suratu nuh yana da alaka ne da nuh ba annabi ibrahim ba, ina fata an fahimce ni, dan daliban ilibi su kiyayi. Mallan yace qulna, za mu ce hadha al-istighfar, wannan istighfari lahuma gare su, kinan mallan yana ganin shi daga bayani al-ibrahim ya istighfari gare su gaba ɗaya lokacin da ya hada su, ba wancan alƙawalin bane, kana mashrutan bi imanihima, wato annabi ibrahim wannan imanin sharadi ne na tare da imanin su, wato istighfari ne neman gafara ne wanda yana da sharadi tare da imani, taqdiran wanda za a kaddara shi. Mallan yace ka annahu qala, kamar dai annabi ibrahim ya ce wali walidayya, ka gafarta ma iyayina in amanna, in suka yi imani, in amanna, in suka yi imani, kenan sai zaman tunan wato sai an kaddara wani abu. Athani na biyu, mallan yace annahu arada bihima adam adama wa hawa, a ana nufin da yace wali walidayya, yani ana nufin annabi Adamu da Hawwa salawatullahi alaihima, wato aminci Allah ya tabbata gare su, an gane ko, wato wa qara'a ibnu mas'ud salawatullahi alaihima, kina annabi Adamu da Hawwa wato rahama Allah ko kuma wato tsira ta Allah ta tabbata a gare su, wa qara'a ibnu mas'ud, Abdullahi ibn mas'ud ya karanta, wa ubayyu da ubayyu ubayyu bin ka'b kenan, والنخعي ده كما امام النخعي والزهري ده امام الزهري يتي رضي الله واتو عنهم تو عندي يتي رضي الله عنهم شي ابن مسعود صحابيني ابي صحابيني اما النخعي ده إمام الزهري با صحابي بني تو أما سي تقليبي وأن غالبي إذا ذا أي أدعاء صحابي أنا تشا رضي الله عنهم تندشيني الله يتشي رضي الله عنهم ورضوا عنه إن ذا أي زوء أغمى لمي سي واتو تشي رحمهم الله تو أما دم تنياتي موني متر رضي الله عنه ba istilahi bane na wanda musulmi suka fi amfani da shi amma ba a ce dan an ce Allah ya yarda da wani an yi kuskure sai dai abinda ake wa gudu ya zama to guluwi na yayin ya kai mutum wani mutum zuwa ga martabar sahabbai shi yasa sai an yi hattara to malam yace wali walidayya da anka ce wali walidayya yani isma'ila wa ishaq an gane ko wato da isma'ila da ishaq to malam yace wa ya'dhidu hadhihi alqira'a سبق ذكرهما ان غاري كو تو ابين دا كوما يكي كارف wannan qira'a wato ambaton su ya gabata malam yace to wala iskala ala hadhihi alqira'a babu rikitarwa akan wannan qira'a kenan indai an ci adamu da hawwa ake nuhi salatin Allah ya tabbata a gare su shine salawatullah ko kuma an kace isma'il da ishaq ake nufi babu iskali domin adamu da hawwa musulmi ne sannan kuma wato Isma'il da Ishaq musulmi ne wannan shine to malam yace waqila wadansu malamai suka ce inna hadha ad-du'a wannan addu'a ala al-qira'ati al-mashhura akan qira'a wanda yake wanda ta shahara wa kana zallatan min ibrahima salawatullahi alayhi zalla kuskure ne annabi ibrahima yayi an gane ko kuskure ne annabi ibrahima yayi wa ilayha ashara bi qawli gareta ni kuma ake ishara nuni zuwa ga fadar wato bi qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallazi athma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah subhanahu wa ta'ala wanda nike kwadayin ya gafarta mini khati'ati kuskurina yawm ad-din ranar tashin al-qiyama wato aya ta 82 a cikin suratu wato ash-shu'ara to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo amma wannan mas'ala tana buƙatar wani dan ƙarin bayani wanda ya kamata a ƙara shi nan malam ya kawo cewa iyayen annabi ibrahim sun zama to kafirai guda biyu don ya ce wa kana kafiraini a wannan mas'ala ta 527 da muka karanta to amma idan muka duba baban annabi ibrahim shine nassi ya tabbata cewa ba musulmi bane amma mahaifiyar annabi ibrahim nassi bai tabbata cewa ba musulma bace kuma bai tabbatar da cewa ita yar aljanna bace don shi annabi ibrahim an hana iyayen baban shi istighfari to amma mamashi ba a hana ayi mata istighfari ba kuma da qur'an al'ada ce ta alqur'ani in aka yi abu wanda ba daidai ba to galibi zaka qur'ani zai kawo nassi wanda Allah ya nuna cewa wannan ijtihadin da aka yi ba daidai bane to baban shi an nuna kada yayi an gane ko kuwa kada ai koyi da wannan addu'a ko neman gafara da mahaifinsa to amma mahaifin shi ai babu nassin da ya tabbatar da wannan to kaga wannan cewa mahaifiyar annabi Ibrahim ta kasance ba musulma ba wannan yana buƙatar sai an samu dalili saboda in ka ce abu haka yake sai ka kawo dalili in ka kore sai ka kawo dalili to amma tun da ba mu samu nassin da ya ce mahaifiyar annabi Ibrahim ba kafira ce ba mu samu wanda ya ce musulma ba ce to ita dole za mu yi tawakkufi akan al'amarin ta wannan shine abin da ya kamata mu abin nan sanan da sun ka kawo rabbi ighfirli wa liwalidayya cikin suratu nuh mun yi bayanin cewa shinan annabi nuhu ne ya addu'a kuma wannan yana bamu cewa tunda shi annabi nuhu ba a ce kada yayi ma iyayensa addu'a ba to kinan sun kasance musulmai dan ya ce rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiy mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara to kaga nan shi annabi nuh Allah bai ce kada yayi ma iyayensa gafara ba ko baban shi ko mahaifiyar shi sabanin nan annabi ibrahim to wannan kenan sai kuma abu na gaba wanda kuma ya kamata mu fahimta a karkashin wannan mas'ala shine cewa shi annabi nuh idan muka duba na soshi suna nuna cewa daga annabi adam zuwa annabi nuh karni 10 sun kasance akan tauhidi kamar yadda malamai suke fassarawa kanan nasu ummatan wahida a ɗaya daga cikin tafsirai da aka yi ma ayar kinan kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce daya akan tauhidi kinan iyayen annabi nuh suna a cikin wannan karni din kuma an gane ko wasu kuma sun ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance akan shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo wato annabawa to nan za a fitar da karni 10 na annabi Adamu kenan ko ne annabi wanda ba annabi Nuhu ba tunda karni 10 daga annabi Adamu zuwa Nuhu sun kasance akan tauhidi sai a fitar da su in ya so sai a mutane sun kasance akan shirka kenan bayan annabi Adamu da karni goma sai mutane shirka ta bayyana sai Allah ya turo annabawa kenan, a haka za a iya fassara wannan din. To sannan kuma al'ada ce ta alqur'ani tunda shi annabi Nuhu ba a ce ya daina yi ma iyayensa addu'a ba, to kaga wannan ya nuna cewa kaga ɗansa da ya neman masa ya nemi bayani kan amin da ya sasadiya halaka sai an nuna masa ɗansa ba musulmi bane, to kenan kaga da iyayen shi su ma haka ne da Allah subhanahu wataala ya hana shi, wanda kuma da shi ne kaga lokacin da annabi Nuhu ya yi addu'a al'ada ta alqur'ani dan a nuna cewa in kaga annabi yayi wani abu ko yayi istihadi Allah ya bar shi, to wannan yana nuna cewa abin gaskiya ne. Lokacin da annabi Nuh ya ma mutanensa addu'a yake cewa rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara, Allah kada ka bar koda ma gida guda na kafiri kina, Allah halakar da kafirai, wannan addu'ar ana ganin tayi nauyi, kuma annabi wanda yake bai dace ne addu'a Allah halakar da al'ummarsa ba. To annabi Nuh ya shekara 950 yana wa'azi ba su yi imani ba, in gogewa ne game da sanin halin su ya fi mu sanin halin su. الله سبحانه وتعالى كي تقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كجايش كرت أي تدهم سينا وأزي توصلنكم بندوا نما لم يسكت شيء أني مسوا إيماني بذاسي إيماني با وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أني واحد يزوا جنوه توا باب وندي تبي إيماني كم تاني كسي وندي إيماني وندي رجعتا يي إيماني كنا مجانا تارك يتاك أري وندي نفرق كنا نشيني أبدا كما تم فهمتا شما النبي موسى إيرن وندي الدعاء وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Annabi Musa ya addu'a Allah halakar da Fir'aun da mutanensa, to su suka ce a'a, malamai suke cewa a'a ba wai dan Annabi Musa ya gajiya bane, na farko wasu suna ganin Annabi Musa yayi mu'amala da su ya san su, kuma sun riga sun faɗa su ba za su taɓa yin imani da abin da zai zo musu na sihiri ba. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin, kuma da Annabi Musa ya wannan addu'a sai Allah ce qad ujibat da'watukuma, an karɓa mu addu'arku, wanda malamai suka ce Annabi Musa dai addu'a kuma an kace ujibat da'watukuma, an faɗi maganganu da dama sun ce da Annabi Musa da Harun ne suke addu'a, amma aka faɗi Annabi Musa saboda shine asali ga risala, ko kuma wasu suka ce a'a Annabi Musa ya addu'a Harun ya cewa amin amin domin bai cewa amin shi ma kamar yana addu'a ne, akwai dai maganganu da dama da malamai. Almuhimmu dai Allah ya karɓa mu addu'a su kenan, wannan ya nuna ba kuskure bane Annabi Musa ya aikata shine al-iqrar kenan. To da haka dai kenan sai zaman to shi Annabi Nuh iyayen shi da wannan maganganu da malamai suka tabbatar za a nuna cewa iyayen shi musulmai ne, shi kuma Annabi Ibrahim mahaifin shi ba za a tabbatar da cewa ita wato ko mu dauki cewa tunda Allah ya bari ya ce kada yi ma baban shi neman gafara, amma mahaifiyarsa ya nemi mata gafara ba a ce ya daina ba, to kenan ita ana daukar ta matsayin musulma ce, an gane ko? Ko kuma a bari ita babu nassin da tabbatar da cewa ita ya aljanna ce ko ya wuta, amma baban shi an samu nassin da ya hana, an gane ko? Sai abu na gaba wanda ya kamata mu kara kafin na ƙarshe shine da mun kace akwai ƙira'a ta Abdullahi ibn Mas'ud da Ubay bin Ka'ab kenan, ni na ƙara bin Ka'ab saboda buskawo shi ba, wanna kha'iyu kuma bin Ka'ab kenan buskawo ba, wanna kha'iyu da az-Zuhri kuma kace malamai ne, wa rabbi ighfirli wali walidayya, ba wali walidayya bane wannan ƙira'a, wali wali waladayya waladayya ayyawa wali waladayya ga kuma ƴaƴana guda biyu Isma'il da Ishaq, domin mun karanta walidayya lokacin da muka biyo, kuma da Isma'il da Ishaq ba iyayen Annabi Ibrahim bane ƴaƴansa ne, wannan wasalin ne ba a duba da kyau ba, amma Allah subhanahu wataala ya sa na gano wannan kenan na gyara shi, an gane ko? Sai abu na ƙarshe, waɗansu da suke ganin cewa nan Ibrahim ba baban shi ake nufi ba, akwai saɓani, wasu suna ganin wan mahaifin Annabi Ibrahim da shi ne azar baban shi ba, sun tafi akan wannan, akwai wannan ra'ayi, wasu kuma malamai su rinja da cewa duk inda Allah ya ce baban shi ne domin bai taɓa kiran shi ba da wan mahaifin shi, alhali ko kissar ta zo wurare daban-daban kuma a cikin ayoyi daban-daban, kuma babu inda Allah ya ce ammuɗin shi ne ko ina sai kira shi baban shi baban shi baban shi, wasu kuma suna cewa a'a wan mahaifin shi ne koko babban shi ne da abu da suke faɗa cewa ba baban shi bane wanda ya haife shi. To wannan dai maganganu ne na malamai, والله تعالى اعلم ده يتي كما والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين كذا ان ابراهيم ياتي انا الله يغفر تمشي كسكرن شي خطيئه نن ان كاو شي مفرد اما ان اضافه شي زوا ما عرف يا كما جمعي كن خطيئتي نن كراكرن شي دومين با كسكره غدا بني با wannan kuskure bane, ana ganin akwai wasu abubuwa da ya amfani da su wasu kalimomi wadanda suna bada ma'ana abin da ake kira tauriya, kalima wadda tana da ma'ana biyu, an gane ko? Ma'ana ta kusa da ta nisa, mun taɓa ba da misalin wannan kamar al-ghazala ana nufin barewa, alghazala kuma rana. To wani sai ce alghazala, in ka ce barewa sai ce a rana yake nufi. Ina fata an fahimce ni, wato tauriya ake kiransa. An gane ko al-alghaz, kamar yadda wasu suke kiransu al-alghaz, jam'i ne na lughuz, shine kacici kacici. To waɗansu malamai suna amfani da shi a cikin ilimi na balaga, kuma babi ne wanda yake da kyau ɗalibin ilimi ya san shi. To kiran ba kuskure guda bane, ma'ana kurakurai ne waɗanda, inda ya ce fa nazara nazratan fi nujum fa qala inni saqim, yace shi yana da rashin lafiya. Wasu kace bai da rashin lafiya, wasu kace a rashin lafiya na jin, rashin jin dadin zuciya ne, ba wancan rashin lafiya na jiki ba. Kuma da inda yace gumaka bal fa'alahu kabiruhum hadha, wanda ya aikata wannan babban su ne gumaka, shine ya sare su. Fas'aluhum in kanu yantiqun, ko tambaye su in suna iya magana za su ba ku amsa. Wasu kace na Annabi Ibrahim ya ce babban su ya sare su, babban gumaka shine ya sare su, amma ba haka nan bane, shine ya sare su. Wasu malamai suka ce a nan ya ce in har suna magana za su gaya muku. To kinan ku tunda ba sa magana kinan, ba shi bane ya aikata. Wasu malamai suka yi wannan, da kuma inda lokacin da ya tafi zuwa ga wani sarki az-zalumi, ya so ya kwace matarsa, bai samu iko ba. Kissar tana nan cikin littattafan hadisi, in ka diba cikin Sahih al-Bukhari. Har Annabi Ibrahim, wannan sarkin ya so ya taba ta, amma kuma bai samu, Allah ya hana shi. To daga safiya ta waye, kuma lokacin ya so ya sai tambaye Annabi Ibrahim, wannan ya take da kai, sai ce yar uwa ta ce, bai ce matarsa ba ce, inda in yace matarsa ce tana yiwa kishi ya tashi ya ji bakin ciki, amma da yace yar uwarsa ce sai bai ji ciwo ba. Kinan yar uwarsa ce ta addini yake nufi, shi kuma ya dauke shi sarkin ya dauke yar uwarsa ce ta jini yake nufi. To kaga wannan suna daga cikin kurakurai. Sannan suka ce ya bata baiwa, waɗansu daga cikin malaman tarihi suka tafi cewa a'a ba baiwa bace, yarsa ce ya dauka ya ba, wato shi sarkin ya ba Annabi, yabba ita wannan matar Annabi Ibrahim Hajar kenan. Wasu kuma suka tafi cewa a'a baiwa ce, yabba ta kyauta, ko kuma saboda ganin irin baiwar da take dauke da ita. Akwai dai maganganu na malaman tarihi, dan kawai ne ya ji wata magana wata rana ya ce a'a to ai an ce baiwa ce. Wasu kuma sun ce a'a yar sarkin ce, yabba ta ya ci gata nan ta tafi tare da ita. To wannan akwai maganganu da dama. Wasu suna ganin ya za a iya ce sarki ya ba da yarsa ga wani mutum ya tafi wanda bai san ma inda bai je ba, sai dai baiwa. Wasu kuma suna ganin a'a dama sarakai suna da manyan mutane, suna son su hada ƴaƴansu da su mutane waɗanda adda, wato wata baiwa tana yiwa su ma su samu ƙarƙashin wannan. Akwai maganganu na malamai, wallahu ta'ala alam. To almuhimu dai waɗannan kurakuran dai khati'ati kinnan suna da yawa, ga sunan su ne waɗanda aka yi bayani. To ana ganin kuma cewa koda ba kuskure bane, irin wanga kuskure na ganganci yayi shi ne dan saboda wadansu dalilai, amma annaba mutane masu tsantseni, masu tsoron Allah, shi yasa cewa wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. To inda ya waɗannan da suka tabbata a cikin nassoshi, ga sunan dai an samu, ba a sani ba ko akwai waɗansu, ko ku wata khati'a ne, ko kuskure ke rufi wanda ba a faɗa ba, Allah subhanahu wa ta'ala dai shine mafi sani. Wasu kuma sun ɗauki shine gafarar da ya nema mahaifin shi, wanda kuma ba abin nan ba. To amma gafarar da ya nema mahaifin shi, ai kafin ya san cewa abin Allah ya hana shi ne. To kinan wannan za a ga ijtihadi ne yayi. To amma ana ganin kamar ga mai da annabawa, ko da sun yi ijtihadi bai dace ba sai su dauke shi a matsayin kuskure, don su manya ne, ba dole bane sai an dauke shi irin kuskure irin namu wanda muke aikata wani lokaci da gangan. To da wannan malamai suka yi muqarana tsakanin Annabi Ibrahim da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunda Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih al-Bukhari yake cewa Allah ya rike shi khalilan kama takhadha Ibrahima khalila. To kaga nan an samu khalili, an samu khalili, to cikin su wanne ne yafi? Sai malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine yafi, duk da yake wanga khalil ne, wanga khalil, amma akwai abubuwan da za a duba. Misali idan muka duba Annabi Ibrahim, shi lokacin da yake a duniya an nuna mishi yadda abubuwa suke tafiya na sama, wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta as-samawati wal ard wa liyakuna min al-muqirin, amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da an kai Isra'i da Mi'raji da shi hayyaji can ya ga ayoyin Allah, laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Duk da yake muna ba a ce Annabi Ibrahim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Allah ba, dan shi da kanshi da aka tambaya shi nurun anna arahu. Sannan hatta riwaya da aka yi da Ibn Abbas da ake cewa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, ake zancen cewa gani irin na zuciya da ayoyin Allah ne ya gani, amma ba Allah ya gani ba. Wasu suka ce a da ido ne na tsakiyar kai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da ido a tsakiyar kansa. Sannan wasu suka ce a fassara gani na ido, to kuma wannan za a yi tarjihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nurun anna ara. Kiran wannan shine mafi karfi, kamar yadda ummul mu'minin Aisha ta faɗa cewa wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, to hakika yayi ƙarya. To Ibn Abbas ba za a ce ya faɗi wannan ba akan yayi ƙarya, kinan yana nufin ru'ya qalbiyya, ba ru'ya ba wato basariya ta hada yadda za a hada nasoshin, in kuma za a rinjayar da waɗansu akan wasu, to an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kansa yace nurun annara, haske ne, ma'ana Allah ba yana nufin Allah haske bane, haske ne shamakin shi, don yace hijabuhun nur ko hijabuhun nar, haske shamaki ne, wato shamakin shi shine haske, don haka shamakin da akwai tsakanin Allah da halittunsa haske kenan. Wannan hasken ba kuma yana nufin shamaki ba haske ne kawai ba, a'a, shi akwai al'arshi, akwai kursiyu, akwai kaza, amma shi hasken shi ne yake hana, wato hasken na Ubangiji shi ne yake hana, da Allah ya yaye wannan haske din da duk abin da yake na halitta Allah kamar da ya zo da ya kone. To shi yasa sai zama to hasken ne shi ne shamakin da ya hana halittu su kone, shi ne abin da ake nufi, don kawai ce to an ce Allah yana sama al'arshi kuma yanzu ana zancen haske. Fahimtar nasoshi yana buƙatar dole sai ka haɗa nasoshi daban-daban kafin ka fahimce su. Ina fata an fahimci ni. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi Isra'i da Mi'raj da shi, an ji da shi har sama, ba wai daga nan kasa bane yace ganin malakutus samawati wal ard. Annabi Ibrahim yace wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, wanda yake sa kwadayin ko damma'a inji malaman zauri ya gafarta mini zunubaina, an yaghfira li, kinan wallazi atma'u maghfiratahu li, sai yace an yaghfira, domin ya kawo masdar munsabik da an da yaghfira fi'li mudari'i, wanda za a maida masdar, saboda cikin ma'anar fi'li mudari'i yana nufin yanzu da abin da za a yi gaba, kinan sai hada ma'ana guda biyu, gashi masdar ne da shi da an, kuma gashi ga fi'li mudari'i ya bayyana tare da an, wanda yake nuna fi'li, kinan an samu suna na ismi, kuma an samu fa'ida ta ma'ana ta fi'li, an samu kuma ta ismi. To almuhimu da yace yana so an yaghfira li, Allah ya gafarta mishi, malamai suke cewa shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam, Allah yace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, shi ba ma zancan qa'a kafin bai ruka an kace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, kuma Allah ya bashi alqur'ani, alqur'ani shine mafificin littafi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mafi girman al'umma, mafi girman shari'a, waɗanda duk ba wani annabi wanda Allah ya ba wannan, kenan kaga wannan yake nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi Ibrahim. To bayan wannan, kafin mu je a mas'ala ta gaba, saboda akwai bayanai, shine cewa za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine karshen annabawa, to kuma an ce koyi da su, ko an ce koyi da annabi Ibrahim, thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa, an ce koyi da annabawa, أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أه؟ to amma kuma an ce shine mafificin su, alhali kuma an ce koyi da su, to kaga wanda an kace kai koyi da shi, to ai kuma ana ganin kamar shine gaban ka, to kaga wannan tambaya ce wanda ya kamata a ce daliban ilimi suna wani lokacin tana zo ma dalibin ilimi, ko yana yiwa ta zo ma dalibin ilimi cikin kwakwalwa, ko kuwa tana a tambayi mutum, a wannan babu matsala. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an kace koyi da su, ma'ana duk abin da suke dauke da shi na shari'a mai kyau an bashi, domin ba a shafe duk wani abu wanda aka basu mai kyau cikin shari'o'in su, face cikin shari'ar mu akwai shi, kidan sai da aka tattara mishi duk wato ababin da suke masu kyau, aka tattara mishi, kamar yadda malamai suke cewa duk aka tattaro waɗannan masu kyau aka bashi, to sannan kuma sai aka ƙara mishi da abin da su ba su da, aka bashi alqur'ani, su ba su da alqur'ani, to kaga kenan. Yanzu misali, bayan shi an ce fa bi hudahu muqtada, yayi koyi da annabawa, sannan an ce thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa, ka bi millata annabi ibrahim, duka an ka tattara mishi masu kyau, sai abubuwan da aka ce kada ya koyi da su, misali illa qawla ibrahima li abihi la astaghfira lana wa ma amliku laka min allahi min shay, da abubuwan da aka shafe su cikin shari'a ta mu wadanda an cire su, misali sujada ga mutun wanda mun tattauna akan wannan mas'ala cewa wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh wa kharru lahu sujada, sun yi ma annabi yusuf sujada, iyayensa da sauran yan uwansa muka ce sujada ta dukar da kai ce, ko kuma ko da an ce sujada ce wanda ita a shari'ar su ta tabbata tunda Allah ne ya bada labarin ta, amma mu a shari'ar mu an shafe wannan, to kina kaga wannan bai daga ciki, domin hadisi na ummul mu'min Aisha wanda yake cikin sunan Tirmidhi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amuran ahadun an yasjuda li ahadin la amartu almar'a an tasjuda li zawjiha, ya tudu da fudda daban-daban, da zan umurci wani mutum ya yi sujada ga wani mutum, da na umurci mace ta yi sujada ga mijinta, kina kaga wannan ya nuna cewa haramun ne a cikin shari'ar mu ai mauni sujada, ko da ma mun ce a can zamanin annabi Yusuf sujada da aka yi wato irin waccan sujada ce, kina Allah ne ya bada labarin ta. Sannan kuma waɗanda suke suke bayani kan cewa a'a ayi manya sujada abu ne wanda yake da kyau, to idan muka duba za mu dubi cewa ai shi annabi Yusuf iyayen shi ne aka ce su yi masa sujada da ƴaƴansa, to mu kuma yanzu ƴaƴan ne ake cewa su yi ma iyayen su, kina kaga wannan babu wani dalili akan wannan mas'ala din. To almuhimmu dai, wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ko da an ce ya koyi da su, an bashi abin da ba ba su ba, kenan yana gaban su. To wannan shi dai ne abin da ya kamata in ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala a gurguje, kuma ya kamata da an kace an hana Ibrahim istighfari ga mushrikai, kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma an faɗa wannan kada yi shi malamai suna bayani cewa inda aya ta sab kama kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai sai kawo an yastaghfiru lil mushrikin asalin shi ma masdar ne munsabik da an hada an da fi'ili tana iya komawa suna kenan ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an gane ko الاستغفار للمشركين سي انكتي ان يستغفروا saboda shi ma ma'anar fi'ili mudari yana nuna abinda akai yanzu da abinda zai zo gaba kaga an samu fa'ida guda biyu kenan to almuhimmu dai kaga an hana wannan malamai suke cewa wannan aya ta sabka ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi gafara ga Abu Talib a aqidat ahli sunna wal jamaa Abu Talib ya mutu ba matsayin musulmi ba amma nasoshi suna nuna cewa cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai nemi masa takhfifi ayana tsakiyar wuta za a kawo shi gefe gefen wuta to wannan shine abinda wato ya tabbata aqidat ahli sunna wal jamaa to amma in shi a sai su fake su ce a'a ai Abu Talib ya mutu a matsayin musulmi wadannan ayoyin ƙarya ne ake yi da abinda ya kama da haka to yana da kyau daliban ilimi su san inda wannan mas'ala ta samu asali domin suna kokarin korewa ne saboda suna ganin Abu Talib shine baban Aliyu ibn Abi Talib wani baruk ce masu su yasa suke koriya su ai baba annabi Ibrahim da aka ce baba annabi Ibrahim ai baba baban sa bane ai wan mahaifinsa ne ko abin da ya kama da haka suna kawo irin waɗannan abubuwa daga baya kuma sai su dawo su kafirtar da sahabbai gaba daya to kaga su ana zancen kafirta Abu Talib shi kadai an gane ko su suna zancen ma kafirtar sahabbai sai mutun shida ko bakwai ko uku ne abu su kafirta ba kaga abin akwai wani tufka da walwala cikin wannan qadiya yana da kyau daliban ilimi su yi hatara da irin waɗannan aqidu Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha an gane ko a cikin suratul baqara sun ce ta saukani akan zance Abu Talib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin ciki akan rashin imanin sa an gane ko wama tunfiqu min khairin fali anfusikum cikin suratul baqara cikin suratul qasas kuma innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin a cikin suratul qasas to suratul qasas makkiya ce a wancan lokacin ayat ta sabka tana yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina wannan abin yana zo mishi tunda suratul baqara madaniya ce kuma aka sake sabkar da nau'i irin na wannan aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إن كرسون كبنبنتا أو وجه هردا أتكن سورة القصص كما وهو أعلم بالمهتدين to yan uwa musulmi wannan mas'ala ta dauki bayani da dama amma saboda tana da alaka ne da waɗansu mas'aloli na aqidu da kuma abin da ya kama da haka shi yasa na dan ƙara bayani gurgurdan abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ya ba mu na sani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 528 a cikin littafin wato أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لا يتي فإنك إلى إذا أنكتي تنبأ أسي أنكتي الله تعالى كنا كيف قال الله تعالى كمن ننسون شافي شكو جربتوك أبن دي كما دهك أقوم للتافين يمن توا أقوم أصبغ للتافين كيف قال الله تعالى كما تيك أسونغا الله تعالى الله تعالى منزه حكا كديديني فإنك إلى إذا أنكتي الله تعالى ألا ملؤكك سركي منزه wato tsarkakakke ne wa muta'alin ya daukaka anil ghafla daga wato rabkana wa nabiyyu alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a'lamun nasi shine mafi wato sani daga cikin mutane bi sifatil lahi bi sifati jalalihi da sifofin Allah na daukaka wa kamalihi da kamala Allah yafi kowa sanin yafi kowa daga cikin mutane sanin sifofin daukaka na Allah da kamala fa kaifa يحسبه النبي صلى الله عليه وسلم غافلا يا ذاي الله يساس منزان الله صلى الله عليه وسلم كنان يحسبه ضمير شنكو ماني زواغ الله كنان منزان الله صلى الله عليه وسلم يذتون يحسبه النبي صلى الله عليه يحسبه النبي عليه الصلاة والسلام منزوس إرادة أمينة الله يساس أمان الله غافلا يا زمن تومي غفلا يا رب كنا وهو أعلم الخلق بالله كمشيني مفي سني tsakanin halittu daga Allah cikin halittu babu wanda ya kai shi sanin Allah hatta da hahu an zarika Allah hana shi bi kauli da yace wala tahsabanna Allah kada ka sa tsammanin Allah an gane ko ghafilan Allah subhanahu wataala marabkanina amma ya'malu zalimun game da abinda wato zalumi suke aikatawa to kaga ai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma yi rabka da baballe kuma har a ce kada ka sa tsammanin Allah subhanahu wataala marabkanina ga abinda mutane suke aikatawa idan muka duba wato wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wato imam ibn Amir da kuma imam Asim da imam Hamza da imam Abu Ja'far su sun karanta wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun sauran qura'a kuma sun karanta wala tahsibanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun tahsibanna Allah suka yi ma wato sinun kasra, shi yasa galibin ilimi idan bai san qira'atu ba, ya ji wata qira'a ya dinga zafin cewa, ya dinga saurin cewa kuskure ne, sai ya bincika. An gane ko? Ya bincika a cikin ilimin qira'atu, shin wannan qira'a akwai ta qira'a ce mutawatira, ya zama to kidan ba a karantawa sai da ita, ko kuma qira'a ce shadda amma ba a karanta da ita amma akwai ta, amma zabura a ce wannan ba a karantawa da ita kidan kamar kace qira'a ce mutawatira, ko kace wannan qira'a babu ta kwata kwata, to ka ce yin sani da qira'atu shadda, tunda akwai qira'a mutawatira akwai shadda, daliban ilimi ayi hattara. To almuhimmu dai da wala tahsabanna Allah, da wala tahsabanna Allah ruddi ba alashi karka sa tsammanin Allah ghafilan, wato Allah ya rabkana amma ya'malu adh-dhalimun, game da abinda adh-dhalimu suke aikatawa. Malam yace kullu za mu ce yajuzu an yakuna hadha, yana halatta kinan amsar da za a bayar ya kasance nahyan li ghairi an-nabi alayhi salatu wassalam, hali ne akai ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ake nuhi ba. Mimman yajuzu an yahsabu, an yahsabahu ko an yahsibahu ghafilan, ga wanda ake wanda yake halatta gare shi yasa tsammanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marab kanina, an gari ko li jahlihi bi sifatihi, domin shi mutumin ya jahilci sifofin wato Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Wa qawlihi ta'ala ba'dahu, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da tazo, wa anzirin nasa, kai mu mutane gargadi, suratu Ibrahim aya ta 44, la yadullu qat'an ala anna al-khitab al-awwal lin-nabi sallallahu alayhi salatu wassalam. An gane ko? La yadullu, da an kace wa anzirin nasa, kai mu mutane gargadi, tunda anzir shine akai ma umurni, to ina yace wato ai anzir an kace kinan, dai yana nuna cewa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kinufi. Mallan yace to la yadullu qat'an, wannan ba shike nuna ba tabbas cewa ala anna al-khitab al-awwal, cewa magana ta farko da aka yi da aka ce la tahsabanna Allah ko la tahsabanna Allah, halin da aka yi lin-nabiyyi alayhi salatu wassalam, na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali, domin ana kallon munasaba, wani lokaci sai a kallon munasaba ta gaba da ta baya, sai a ce ga dalilan da suke nuna cewa abu kaza kaza ake nufi, shi ne ake kira as-siyaq as-sabiq da al-lahiq, ya anti as-sabiq shine abin da ya gabata na magana, al-lahiq na abin da zai zo. To wani lokaci ana hankalta mishi, to nan an hankalta ma abin da ya biyo baya, an ce wa anzir, kai gargadi, to shi yasa sai sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi, sai malai yace to wannan ba shike nuna, ba shike nuna har yanzu shi ake nufi ba, saboda rashin sanin irin wannan siyakin yana cuta ma dalibi, rashin kallon ayoyin da suka gabata da waɗanda suka zo, sannan da ayat da take tsakiya, ko maganganu ko kalmomin da an kai amfani da su, da ko usulubin da an kai amfani da shi, duk yana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa ga wanda ake nufi wani lokaci. Ina fata an fahimta, wannan kuma bincike ne mai yawa, yana da kyau dalibin ilimi ya fahimce shi. To malam yace li jawazi an yakuna zalika an-nahyu li ghairihi, an gane ko? Domin ya halatta alalaci zaman to halin wani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akai ma a cikin wannan ayar, an gane ko? Wala tahsabanna Allah ko wala tahsabanna Allah ma'a anna hadha al-amru lahu, kuma sai a tashi daga wannan hali da akai ma wani, kuma sai a zo ayi umurni ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa anzirin nasa yawma yatihim al-azab. Ina fata an fahimta, wannan kenan shine abin da malam yake son ya ce, kuma ina son daliban ilimi su gane wannan, musamman a zamanin da muke ciki, zamanin WhatsApp da TikTok da walini da walini, sai ka iske malami yayi magana, wani lokacin sai a yanki maganar, sai a dora baki inda ake so, wanda yana da hatsari kwarai da gaske, domin tana yiwa wa'azi ne aka yi wanda akwai maganganu gaban wannan maganar, akwai maganganu bayanta, to idan aka cire wani lokacin in magana, akwai lokacin da magana koda takaitatta ce ana gane menene mutum yake son ya ce, babu wata matsala cikin ta, to idan mutum mai kyakkyawan niyya ne ya ciro daidai wannan wurin ya gabata dan mutane su fahimta wannan ba laifi, amma idan ya zama to ka cire magana daga farkonta, akwai maganganu gabanta, akwai maganganu bayanta, sai ka zo ka cire daidai wani wuri inda kake so ka dora, kaga wannan tana yiwa da mummunan niyya kai, kuma tana yiwa koda ba da mummunan niyya bane kai, hattara in akwai waɗanda ba za su fahimci abin ba, sai zama to wannan ana yin shi wani lokaci don saboda bata da awar wani malami, ko don saboda wato kokarin bata wata mas'ala ta ilimi, ko kuma da abin da yake kama da haka, wanda yana kyau daliban ilimi su yatta da shi, musamman a cikin misali al-amanatul ilmiya, ko wajen bahasi zaga wani dalibi ya yanko magana ba tare da ya hankalta ba menene gabanta ba, menene bayanta, sai ya ciro daidai inda yake so, ko aya sai mutum ya ciro daidai tsakiya, daidai inda yake gyara shi, sai ya bar gaba ya bar baya, wani lokacin ko ko kissa sai mutum ya bar ayoyin da suka gabata ya bar ayoyin da suka biyo baya, kawai yanka daidai inda yake so. To in ma'anar za ta canza saboda cewa an bar wani abu gaba ko an bar wani abu baya, to wannan ka tabbatar da kayi khiyana ta ilimi, kuma wannan ba wani abu ne wanda yau aka saba shi, an saba yi har cikin Qur'ani ana kirkiro irin waɗannan abubuwa, ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da irin waɗannan abubuwa, da kuma mutane da suke masu mummunan niyya su cire nan su cire nan, don su hada su biya bukatocinsu, in ma ka biya bukata kana a duniya Allah zai tona maka asiri tun a nan duniya, sannan kuma a lahira zaka sha mamaki. idan baka tuba ba, kuma idan mutum ya riga ka mutu, wato ina zaka gane shi ma ka nemi wato gafara. Kuma musamman malaman da suka mutu akwai abin, akwai hatsari, dan wanda yake da rai ko ka mishi haka kana iya neman gafara ya fi maka, to wanda ya mutu fa ya zaka yi dishi, ka cire wa'azin daidai wani malami daidai inda yake gyara karen ɗaya ka ɓata shi bayan ya mutu, ni zaka yi da sai ka ɓata wani sannan ka samu wata buƙatar ka ta duniya. Idan saɓani ne na aƙida, kai ƙoƙari ka kare aƙida ka da dalili, in ka dalili gare ka ka kawo ayoyi da hadisai ka bayyana wannan matsala ɗin ga dalilanka. An gane ko? Idan kuma wani malami ya riga ya mutu, to kuma shi wannan malami ya riga ya mutu ya koma ga Allah, kenan wasu ka cire wata magana shirin saboda ka ce ka zubar masa da kima, ba za ka iya ba. Allah ne yake ɗaukaka wanda yake so, yake kaskantar da wanda yake so. Qul Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir. An gane ko? Man kana yuridu al'izza falillahi al'izzatu jami'a. Da haka ba wani ba zai iya ɗaukakar da wani ba, wani kuma ba zai iya kaskantar da wani ba. Da haka ɗaukaka ana neman ta ne wajen Allah. Idan kana aikin ka tsakaninka da Allah, ko ka so a san ka ko baka so a san ka ba, Allah ne a san ka za a san ka. Su Imam Malik yanzu gashi nan ana faɗin sunayen su a duniya, su Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suna nan ana faɗa gidan radio da TV a cikin littattafai da komai, amma sun fi shekara dubu da barin duniya, sun fi shekara dubu da mutuwa. Amma mi? Amma har yanzu ana ambaton sunayen su, wa suka yi ma aiki? Allah subhanahu wataala suka yi ma aiki. Da za ka tambaya su waye manya-manyan masu mulki a zamanin su, zamanin Imam Malik, wane ne shugaban duniya ko mai mulkin duniya ko wane ne? Ba za ka ma sani ba, saboda shi wancan lokacin da yake a raye shikenan ya riga ya tafi, amma ba a san sunan shi ba a yanzu. Yanzu kuma su waɗanda suka yi ma Allah aiki suna cikin ƙasa, Allah subhanahu wataala ya naɗa sunayen su. To yana da kyau ɗaliban ilimi, ba sai ka yi ƙoƙarin muzanta wani malami ba, ko ka yi ƙoƙarin kawo kuskuren shi don ka nuna ba yi karatu ba. Kuma wannan ba shi ke nuna ba za a yi da'awa ba, kuma ba za a nuna kurakurai ba. Amma wani lokacin kurakuran waɗansu, kurakurai na aƙida, dole na a bayyana kurakurai na aƙida, musamman waɗansu wanda suka yi fice wajen ruguza aƙida ta salaf, dole na a bayyana su. Amma kuma yana da kyau malamai waɗanda suke na sunna ne, kurakurai babu wanda baya da kuskure. Ko wane ne shi kanshi mai da'awa yana kuskure, malamin mai da'awa yana kuskure, da abin da ya kama da haka. To ba za mu tsaya ba wajen misali kuskure guda, mutum ya yi karatu 100, misali an samu kuskure biyu ko uku, kamar yadda wani littafi Akhta'u Ibn Taymiyyah, kurakuran Ibn Taymiyyah, in an kaɗa da littafin Ibn Taymiyyah an kai littafi guda aka ce ya yi kuskure, to wannan menene? Me zai rage cikin kima Ibn Taymiyyah? To ɗaliban ilimi ya kamata mu san abin da muke yi, ya kamata kuma mu yi ƙoƙari mutane su fahimci addini, kuma a tsaya a fahimci mas'ala da kyau ma, kafin ma a ce a yi da'awa, saboda wani lokacin tana yiwuwa kai ne ma ba ku fahimci abin da kyau ba. Wallahu ta'ala a'lam. To wannan kenan. Athani, amsa ta biyu wadda anka bayar akan wannan aya ta wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun annahu majazun, cewa ba majazi na abinda waɗansu suke kira majazi, wasu kuma suka ce ba a ci mishi majazi, a kira shi uslubun min asalibin lughatil arabiyya. Kenan an yi magana a zahiri amma ba ita ake nufi ba, wani abu ake nufi daban. Yace athani annahu majazun ma'anahu wala tahsabanna Allaha muhmilun wala tahsabanna Allaha muhmil adh-dhalimin wa tarikahum sudan. Kenan kaka sa tsammani Allah zai bar muhmil adh-dhalimin, zai bar azzalumai, ba zai musu sakamako ba. Wa tarikahum, ya bar su sudan, haka sakewa wai sagaga, Allah ba zai yi wannan ba. Shine muhmil, shi yasa malamai suke cewa inna Allaha yumhil wa la yuhmil. Inna Allaha, shi Allah yumhil, yumhil ma'ana yana yi wa mutum jinkiri. An gane ko? Famahilil kafirina amhilhum ruwaida wa la yuhmil, amma Allah ba zai barin sakamako ba, sai dai in ka tuba Allah ya gafarta maka. Malam yace to kakka sa tsammanin kenan muhmil adh-dhalibina wa tarikahum sudan, ai likauni hadha min lawazim al-ghaflati anhum, domin irin wannan tunanin cewa Allah zai bar azzalumai ba zai musu sakamako ba, kenan wannan kamar lawazim al-ghafla ne, shine abin da ake cewa ya lazimci ghafla. Domin wanda ya zato Allah zai bar su, misali koko irin wannan tunani in ya zo ma cikin kwakwalwarka, Allah zai bar azzalumai ya bar su sagaga, ya bar su sake wawai ba tare da ya musu sakamako ba, to wannan kamar yana daga cikin tunanin zai haifar da cewa kamar Allah kinan ya rabkana. Domin idan Allah bai rabkana ba, ba zai bar su ba. In an kai lafi dole zai musu sakamako, to tunda ya ce dole zai musu sakamako, in an kai tunanin Allah zai bar azzalumai kamar wanda suke tunanin kawai shikenan duk abin da an kai nan duniya ta kare, to kinan wannan kamar ka nuna Allah subhanahu wataala ya gafala. To wannan shi ake cewa min lawazim, kinan ka faɗi magana amma kana da lazimi. Wato in an ce lazimin abu, wato yana da kyau, shi ma bincike ne mai yawa wanda cikin ilmu dalala ko ilmu dulala ana karatun shi, ɗaliban ilimi za su iya karatun wannan. Shine a faɗi abu amma yana haifar da wani abu, shine malaman fiqh suke kira lazimul qaul. In ka faɗi magana to akwai abin da take haifar su, wato sai a kire maka laziminta. To kuma shi lazimul qaul sun ka ce laysa biqaulin hatta wato ya'tarifa bihi sahibul qaul idha wa yatubayyana lahu, kenan idan maganar ka tana lazimta wani abu to ba a cewa maganar ka ce sai an bayyana maka ce ka yadda da shi yanzu misali abinda ake son a ci misali mutum yan shi'a suna cewa Husaini ya san mi ya san gaibi Husaini ya san gaibi ko ahlul bait sun san gaibi to shikenan sai aka tambaye wani dan shi'a me hukuncin wanda ya kashe kansa sai ce wanda ya kashe kansa ai kafiri ne dan wuta ne ba dan aljanna ba ne sai aka tambaye shi to Husaini ya san gaibi su kuma sun ce Husaini ya san gaibi sai aka ce to Husaini ya je kasar Iraki sai kuma aka kashe shi kuma gashi ya san gaibi kenan Husaini ya san za a kashe shi je Iraki aka kashe shi kenan yanzu Husaini ya zambi to kaga daga nan sai ce a ba haka nan bane to kaga irin wannan dole lazimul qaul ba a tabbatar da shi ga mutum sai in ya dade cewa maganar sa ce to don haka malaman fiqh suna amfani da irin wannan dilalatul istilzam dama akwai dilalatul tadammun akwai dilalatul mutabaqa akwai dilalatul istilzam daliban ilmi su karanta ta zaka iske ana amfani da ita wajen fitar da hukunci cikin alqur'ani da sunna hadisi yazo da mas'ala daya amma ana iya fitar da wasu mas'aloli ta fuskar dilalatul tadammun da kuma dilalatul istilzam domin ita dilalatul mutabaqa daidai abinda kalma take bada ma'ana a zo da shi to dilalatul tadammun abinda ta kumsa na ma'ana sashen ma'ana kenan abinda ta kumsa ba duka ba an gari ko sannan kuma dilalatul istilzam ya zamanto a'a wajen ma'anan ne za a kawo wani abu kaga zai nice naga wane yana magana to in nice na ganshi yana magana ya nuna cewa yana raye domin mi ba sai na ce yana raye ba domin baiwa a ce mutun yana magana kuma ba raye yake ba ina fata an fahimce ni to kenan shikenan kenan wannan ba sai na ce maka ma yana raye wannan dilalatul istilzam ake kiran shi daliban ilimi a dage wajen fahimta irin waɗannan ka'idodin wallahu ta'ala alam wanda yasan wannan ka'idodin mutabaqa da dalalatul talazum da kuma istilzam da kuma tadammun da mutabaqa dalalatul talazum ita ce istilzam wato zai samu ilimi mai yawa kadiba cikin suratul ghafir sheikh nasir sa'di abdurrahman sa'di da kasar saudiya ya kawo daidai wannan a cikin suratul ghafir ya kawo cewa wanda yasan waɗannan dalalat guda uku zai samu ilimi mai yawa kadiba cikin manzuma ta sheikh ibn uthaymeen da yayi sharhin usulul fiqh ya ce wanda yayi kawo irin wannan zai samu wato fa'idodi masu yawa da sauran ka'idodi na usulul fiqh da al-mushtarak da kuma wato misalin abinnan al-mushtarak da kuma al-mafhum mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa waɗannan abubuwa ne waɗanda suna da kyau dalibin ilimi ya fahimce su saboda samun ma'anoni masu yawa cikin tafiyar nasoshi da kuma fahimtar shari'a da kyau da rashin kuskurantar da wani in ya faɗi wani abu wanda kai baka san shi ba amma tana yiwuwa akwai shi wallahu ta'ala alam to wannan shine amsa ta biyu da malamin ya kawo cewa in an ka sa tsammanin Allah ya bar su kenan kamar Allah ya gafala ni ya lazimci haka al-thalithu wasu malamai suka bada amsa ta uku suka ce annan nahya shi hani da an kai wa in kana haqiqatan koda ya kasance tabbas haqiqi ne ma'ana haqiqanin shi wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yi magana ne da manzo sallallahu alaihi wasallam fal muradu bihi abinda ake nuhi dawamuhu dawama wannan nahanin kenan wa sabatuhu da tabbatar shi alama kana alaihi akan abin da ya kasance shi akan shi min annahu la yahsabu Allah ghafilan kidan kada Allah subhanahu wa ta'ala kada shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sa tsammanin Allah marabkani na ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala takunanna minal mushrikin kada ka kasance daga cikin mushrikai kidan koda wannan tunanin shedan ya jefo masa shi to kada ya doge akan sa shine abin da ake nufi nan kada ka zamanto daga cikin mushrikai na ana nufin wato kada ka doge ko ka tabbata a cikin mushrikai to amma ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba shirka ba wallahi a ce kada ya dawama nan wala takunanna minal mushrikin kada ya kasance nan kamar nuna barra ne ma domin shiga cikin su ma kada ya kasance daga cikin su yahi ma a ce kada kai shirka a wajen malaman balaga haka suka ce suratul qasas aya ta 87 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala madaukakin sarki wala tad'u ma Allah ilahan akhar kada ka kira wani Allah kinan kada kai shirka kinan nan kira ba irin wani kada ka kira wani ba ma'ana kada ka ce wani kai ba haka ake nufi ba kada ka kira wani irin kira na ibada shi ne abin da ake nufi domin inda haka ran da duk wanda ka kira duniya kai shirka kinan kullun ta shirka na za a yi suratul qasas aya ta 87 wala tad'u ma Allah ilahan akhar to wa nadhiru hadha an-nahy tamkar irin wannan hani min al-amri daga umurni qawluhu ta'ala kinan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ya kunu da kuka imani aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah ku imani da manzon sa suratul nisa aya ta 36 an gane ko kinan yace wa qawlu ba'd al-mufassirin wa dan su sashin masu tafsiri sun ce inna ma'ana al-aya ma'ana aya ya ayyuhalladhina amanu bi Musa ya kunu da kuka imani da Musa aw bi Isa ko da Isa aminu bi Muhammadin alayhi salatu wassalam kidan ku yi imani da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi la yukhrij al-aya an kauniha nadhiran malai yace to koda mun dauki wanda sun kai ma aya wannan fassara cewa wadanda suka yi imani ya ayyuhallazina amanu suka yi imani ne da Musa da Isa to su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yukhrij al-aya an kauniha nadhiran ba zai hana wannan aya ta zamanto tamkar ayar da ake ayoyin da ake magana kansu bane abin da ake nufi shine tabbata an gane ko li anna listibdala bil iman billahi baqin li anna listibdala bil iman domin musanya imani an gane ko li anna listibdala bil imani billahi baqin domin musanyar da an kai ta imanin da Allah dai har yanzu tana nan tabbatatta wai ma'ana abin da yake nufi yin imani da Musa da yin imani da Isa to in an ce kai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani sabon imani ne zakai ba a'a har yanzu dai tabbata ne zakai imanin dai akan imanin da kai da Allah domin ba a ce ka canza imanin ka da Allah ba domin wanda yake imani da Allah ne yake imani da wannan manzanni kuma har yanzu dai yin imani da su in ka ci gaba da imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a nin kana ka watsar da imani da kai da Isa ba da Musa da sannan kai imani da manzo Allah a'a dai har yanzu dai wancan imanin da yana nan shine abin da malam yake son ya ce magana ce wanda dole wani lokacin bayanin ta yana da abin nan to almuhimmu dai wannan shine abin da malam yake son ya kawo kan cewa aminu waɗanda kuka yi imani aminu ku yi imani ba ana nufin su yi wani sabon imani ba a'a su tabbata akan imanin su koda ma an ce abin nan ko kuma ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai kenan aminu billahi wa rasulihi ku tabbata akan imanin ku ba ana nufin su kawo wani imani ba wanda mas'ala ce wanda tana da fadi malamai suna wato tattauna akan ta sannan kuma suka ce wala tad'u ma Allah ila an khadda wa insu aya ai an ce wani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi irin waɗannan ayoyin sai zamanto abin nan ko kuma a ce a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi amma shi abin ba zai faru gare shi ba amma ana son ya isar da sako ga al'ummarsa sai zamanto da gare shi abin ya fara yatta zuwa ga al'ummarsa saboda shine ke isar da sako to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala kuma lokaci yayi mun halin sa nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh